This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 11 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Mahmud da kanun labarai.
To Murtala, shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine za su gana a nan birnin Washington DC yayin da aka shiga yi na ƙarshe a taron. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-hare a yankin Rafah da ke zirin Gaza. Shugaban Kenya William Ruto ya soke daukacin ministocinsa da babban attorney general din kasar.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta haramta wa gwamnonin jihohi rike kudaden kananan hukumomi da kuma rusa majalisun kananan hukumomin barkatai.
Dama dokan nan da akwai ta amma gwamnoni ne suke murdeta inda take yi musu dadi suke yin abin da suke yi. Kananan hukumomi za su yi yanci tsaro zai tabbata sannan kuma za a samu dama da walwala.
To a jamhuriyar Niger kuma gwamnatin mulkin sojin kasar za ta yi haɗin gwiwa da wasu kabilu domin tabbatar da tsaro a yankunan kan iyakan kasar da Chadi. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine za su gana a nan birnin Washington DC kwana guda bayan da NATO ta jaddada goyon bayanta ga kasar a yunkurinta na zama mamba a kawancen. Taron da NATO na yau wanda ake yi a yini na ƙarshe zai hada da tattaunawa da shugabannin Australia, Japan, New Zealand da Korea ta Kudu da kuma tarayyar Turai inda za a duba batun tsaro da haɗin kai. Wata takaddar matsayar da aka cimma a ƙarshen zaman da aka yi ranar Laraba ta nuna cewa ba gudu ba ja da baya kan batun shigar ƙasar ta Ukraine cikin ƙungiyar ta NATO.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky is urging the world not to wait until November.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ce shugaban Ukraine Zelensky ya yi kira ga kasashen duniya kan kada su tsaya jira sai an kammala zaben Amurka a watan Nuwamba kafin su ce za su dauki mataki. A baya Amurka ta nuna matukar damuwa kan ko Ukraine din ta kimtsa wajen zama mamba a kungiyar amma yanzu ta gamsu da cewa hukumomin Kyiv na da muradin ganin sun shiga kawancen. A gefe guda kuma shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya nuna kwarin gwiwar cewa za a ba dakarunsa damar amfani da makaman da kasashen yammaci suke basu wajen kai hari kan Rasha. Wani abu da hukumomin kasar ta Ukraine suka jima suna neman a sahale musu domin dakile mamayar ta Rasha. Yayin ziyarar da ya kai majalisar dokokin Amurka ranar Laraba don ganawa da shugabannin majalisar. Sashin Ukraine na muryar Amurka ya tambayi Zelensky ko yana ganin za a dige takunkuman da aka saka wa dakarunsa na amfani da makaman kasashen yammaci. Inda ya kada baki ya ce yana fatan hakan. Ukraine da ita jima tana kira ga kawayenta da su kai mata dauki musamman wajen kare sararin samaniyarta. Kiran da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce yana karbuwa.
As we speak, the transfer of F-16 jets is underway. Coming from Denmark, coming from the Netherlands.
Blinken ya ce a daidai wannan lokaci da muke magana ana kan tura jiragen yaki na sama kira F-16. Waɗanda Denmark da Netherlands suka ba da gudunmawa kuma waɗannan jirage za su riƙe shawagi ne a sararin samaniyar Ukraine. Ganawar da Zelensky ya yi a gefen taron ƙungiyar tsaro ta NATO ta haɗa da ƙawace ya yi da kakakin majalisar wakilai Mike Johnson da kuma shugaban ‘yan Democrat a majalisar Hakim Jeffries. Dakarun Ukraine sun ce a yau Alhamis sojojin Rasha sun kai wani hari a yankin da ake kira Somi da wasu makamai masu linzami guda biyu kira ballistics. Shugaban Kenya William Ruto ya soke ministocinsa baki ɗaya tare da yin alkawarin kafa sabon gwamnati bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga a ƙasar kan ƙarin kuɗin haraji da abin da jama'a ƙasar suka kira gazawa da gwamnatinsa ta yi. A wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau Alhamis, shugaban Ruto ya kuma sallami babban attorney general ɗin ƙasar inda ya umarci sakatarori na dindindin su karɓi ragamar tafiyar da ma'aikatan ƙasar. Shugaban Ruto kenan yayin jawabin wanda aka wallafa a shafin na Facebook yake cewa ba da bata lokaci ba zan fara tuntubar masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban ciki har da na siyasa da sauran yan kasar Kenya don kafa sabuwar gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa. Ya kara da cewa ya dauki wannan mataki ne bayan da ya saurari shawarwarin mutane daga bangarori daban-daban na kasar. Kasar ta Kenya ta kwashe makonni uku tana fama da masu zanga-zanga waɗanda suka mamaye ginin majalisar dokokin kasar a ranar 25 ga watan Yuni. Bayan da aka sanar da shirin amincewa da wani kudurin doka da zai kara kudaden haraji. Sama da mutum 30 ne suka mutu a zanga-zangar wacce ta jirkice ta koma kira ga shugaban Isoka daga mukaminsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan kotun kolin Najeriya ta haramta wa gwamnonin jihohi taba kudaden kananan hukumomi tare kuma da haramta musu sauke majalisun kananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama. Kotun kolin dai yana yanke hukunci ne kan wata kara da gwamnatin tarayyar Najeriya da ta shigar a kokarin da take yi na tabbatar da samun yancin cin gashin kai ga kananan hukumomi a fadin kasar. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdurrauf.
Sunana Honorable Aliyu Matias, Councilor na Wuse Ward, Abuja Municipal Area Council. Yanzu muna godiya Allah inda Supreme Court sun bada wannan judgment because masala na Nigeria yanzu shine mutanen da suna grassroots ba su san in government yana aiki ba.
Sunana Honorable Muslim Yusuf Ali, kuma ni ne shugaban forum na councilorin Nigeria na APC. Gaskiya alhamdulillah wannan abu ne wanda an dade ana nema kuma an dade ana mafarkin zai yi ko ba zai yi.
Kansiloli kenan a yayin bayyana jin dadin su ga matakin da kotun koli ta dauka. Hukuncin kotun kolin na yau dai na zuwa ne bayan shafa tsawon shekaru kusan 20 ana fafatawa akan batun yancin cin gashin kan kananan hukumomi a Najeriya duk da cewa sashi na 7 sakin sashi na 1 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999 kamar yadda aka yi kwaskwari ma ya bada tabbacin kafa kananan hukumomi da shugabanni da aka zaba a bisa tsarin mulkin demokradiya amma ake ganin akasi a kasar. Kotun kolin dai ta fayyace cewa ya zama wajibi a riga baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye tare da cewa nada kwamitocin riko da gwamnoni ke yi ya sabawa kaida kuma babu wani gwamna dake da ikon nada kwamitin riko da dai sauran su. Barista Muzammil Yahaya shine lawyer da ya wakilci Anthony General na jihar Gombe a shari'ar da aka yi na yau wanda yace
sunana Muzammil Yahaya ni ne lawyer da yake wakiltan Attorney General of Gombe State the 15th defendant a wannan case din da aka yi judgment. Yanka hukunci kamar yadda kowa ya sani wannan shine kotun karshe kuma kotun ta saurari karan ne a jurisdiction dinta na farko wanda tana da yancin yin haka kuma shine kotun kaushe babu daukaka kara kuma abinda ya kamata shine aka ji kotu irin wannan judgment din shine za a bi abinda kotu ta fada. So alhamdulillah kotu ta yanke hukunci kuma duka parties sun accept judgment din kuma sai mu ba wanda muke wakilta shawara akan abubuwan da ya kamata su.
Babban director na kungiyar kananan hukumomi na Najeriya wato Algon ya bayyana matakar farin ciki wanda yace wannan matakin zai taimaka wajen daidaita al'amura.
Sunana Honorable Muktar Tahir Gora, DG na Algo BC a Najeriya. Gaskiya mun ji dadi kuma mun gode kuma muna yabawa Attorney General kuma Minister of Justice na tarayyar Najeriya da ya dauki wannan abu kai Supreme Court kuma court yau ta hukunci dama dokan nan da akwai ta amma gwamnoni ne suke murdeta inda take yi musu dadi suke yin abin da suke yi. A yanzu kam doka ta zo karshe duk lokacin da ake da gaddama an haka zo Supreme Court aka raba kenan kana hukumomi za su yi yanci tsaro zai tabbata sannan kuma za a samu dama da walwala.
Shi ma masanin siyasa kuma mai sharhi akan al'amarin yau da kullum Malam Baba Yusuf yace
a to wannan hukunci da kotun koli na Najeriya ya yanke ya zo a lokaci wanda yake yawancin mu mun dade muna kira akan wannan abu a yi shi domin ci gaba izo ya kara habaka zuwa ga kananan hukumomi da kauyuka da suke gefen birane game da bin wannan hukunci da aka yanke. Wato gwamnatin jihohi ba su da wani katabus a kai. Kotun koli na Najeriya dai a Najeriya shi ne ake cewa kotun daga ita sai Allah ya isa. Hasali ma ni ana ganin dama wannan hukunci wato aikatar da shi yana ga hannun gwamnatin tarayya tunda ita ce take raba wannan kuɗi take creditin din account din gwamnatocin jihohi. To saboda haka ko gwamnoni sun ki ko ba su yadda ba tunda dama gwamnatin tarayya tana da muradin wannan abu kawai abin da za a yi shine karshen wata za a tura gwamnatocin jihohi jihohi kudinsu ba tare da an hada da kudin kananan hukumomi ba.
Masana siyasa dai sun jaddada muhimmancin gwamnatin tarayya ta dauki matakan da suka dace don ganin ba a koma gidan jiya ba akan wannan batu na yancin cin gashin kan kananan hukumomi. Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da cigaban labaran duniya.
Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren sama a ranar Alhamis a birnin Rafa dake kudancin yankin zirin Gaza, inda suka kaikaici wani yanki da suka ce tungace ta mayakan Hamas waɗanda suka harba rokoki daga yankin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce ta yi nasarar kakkaɓo rokoki guda biyar da aka cillo su daga yankin na Rafa. Isra'ila har ila yau ta ce ta daƙile wasu hare-haren sama da suka ratsa zuwa ya cikin yankinta waɗanda aka harbo daga yankin Lebanon a yau Alhamis, yayin da wasu jirage mara matuƙa suka faɗi a yankin da ake kiran Galili. Isra'ila da mayakan Hezbollah sun jima suna gubza faɗa a tsawon lokacin da yakin na Gaza ya ɓarke, lamarin da yake ci gaba da jefa fargabar yaɗuwar yakin a yankin. Wata kotu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Indonesia ta yanke wa tsohon ministan noma a ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari, bayan da aka same shi da laifin karɓar na goro da kuma amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa ta hanyar ba da kwangila. Masu lura da al'amura sun yi nuni da cewa wannan badakala ta ɓata sunan gwamnatin shugaba Joko Widodo da ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa, kuwa bayan yankewa wasu jami'an gwamnatin sabbiyar hukuncin zaman gidan kaso bayan da aka same su da laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Niger, shugabannin kabilar Tubawa sun jaddada kudirin taimakawa hukumomi domin tabbatar da tsaro a yankunan da kasar ke makwabtaka da kasar Chadi. Wannan kudirin dai na zuwa ne makonni kaɗan bayan da kungiyar 'yan tawayen FPL ta ɗauki alhakin fasa bututun mai na Niger ɗin da ke Agadem, a yayin da hukumomin Niger ɗin suka soma duba yiwuwar fitar da ɗanyen mai ta tashar jirgin ruwan Kribi na kasar Kamaru da ya ratsa ta Chadi. Wakilin mu a Yamai, Suleiman Mani Barma, ya iku mana da ƙarin bayani.
A ƙarshen ganawarsu da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Chani a nan birnin Yamai, fadar gwamnatin Nishar, shugabannin al'ummar kabilar Tubawa da suka hada da na yankin Kawar da Ungurti da Tasker sun bayyana cewa sun zo ne domin jaddadawa hukumomi haɗin kai a yankunan tabbatar da tsaro, saboda haka a shirye suke su bada dukkan wata gudunmuwar da ta dace domin tunkarar sabon al'amarin da ya bullo a yankin mai arzikin man fetur, inda a tsakiyar watan Yunin da ya gabata wata kungiya FLP ta dauki alhakin fasa bututun mai a yankin Zandar. Jagoran wannan tawaga ta shugabannin al'ummar kabilar Tubawa Alhaji Adam Usaini ya bayyana cewa za su nemi haɗin kan jama'a don ganin irin haka ba ta sake faruwa ba.
Shigan wakasa ya cire mu kuma mun ga gamu da shi lafiya akan zuwa koya wanda suka fita hanya mun so insha Allah mutane mu cire su mu zanna cikin kasa mu gina kasa mu tare da su. Nordin Tesker, Nordin Ngurti zuwa Kawar za mu cira wannan mutane duka su zo mu yi aiki tare.
Masu fashin baki akan sha'anin tsaro a yankin gabasin Niger irin su Mara Mamadu na kungiyar Alternative Espace Citoyen na ganin fa'idar wannan ganawa ta hukumomi da shugabannin al'umma, domin a cewarsa ingantacciyar hanya ce da za ta bada damar murkushe tarsomar da aka fara fuskanta.
Wa'annan mutanen shugabannin na Tubawa ba karamin gudunmuwa bane ba za su kawo, tunda jaha ne in ba su ba babu wani wanda ya san me yake ciki koko ina ne za a sahara ne da hamada. Ka gani sai mazamnin gudun kuma sai shugabannin wuri, in suka bada hannu sosai da sosai zai rage tafiyan yara in ana aiki a sha a nuna ma hukumomi da sauran da wuri. To kenan wannan abu ne kaman hangen nesa ne.
Shi ma wani dan fafutuka Mustafa Ali Adam da ya ba da wannan mataki na tuntuɓa ya shawarci mahukunta su faɗaɗa abin zuwa sauran yankunan da ke fama da matsalolin tsaro.
Irin wannan tattaunawa shugaban ƙasa ya kamata ma ya yi ta da sauran ƙabilu da kuma da sauran mutanen da suke cikin yanki-yanki irin wannan wanda suke nesa don a yi rigakafi. Kamar alamisali cikin ayir a samu a riƙayen ayi wannan tattaunawa da sauran mutane, kenan muna goyon bayan shi Allah kwantar da kasan mu lafiya.
Wannan yunkuri na samar da tsaro a yankunan da Niger ke ayyukan hako man fetur da ma wuraren da bututu ya ratsa na zuwa a wani lokacin da hukumomin kasar suka bayyana shirin daukan matakan fara fitar da man ta kasashen Chadi da Kamaru zuwa tashar jirgin ruwan Kiribi. Maganar da a yau din nan ma ake tantaunawa kanta tsakanin jami'an kamfanin dillancin mai na kasa Sony Depp da wata tawagar jami'an Chadi da suka zo ya mai takanas yayin da ayyukan bututun Niger Benin suka tsaya ce sanadiyar takun sakar da ta taso a tsakanin mahukuntan kasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Akai da Sule Mumuni Barma. To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma tashar hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan kula da fata. A ranar Litinin din da ta gabata 8 ga watan Yuli ne ranar bikin kula da lafiyar fata ta duniya. Sunana Hawwa Umar. Kungiyar ƙwararrun likitocin fata ta duniya wato International League for Dermatological Society wanda kungiyoyin likitocin fata na kasashen duniya ke ciki har da Najeriya ta ga ya dace a fitar da rana guda ɗaya a shekara domin wayar da kan jama'a kan cututtukan fata da kuma yadda za a kula da lafiyar fata. Kuma ranar ta zama babban rana musamman ga likitocin fata saboda rana ce ta faɗakarwa da ilmantarwa da kuma tattaunawa domin ƙarawa juna sani a tsakanin likitocin fata domin inganta lafiyar fata a tsakanin al'umma. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba dake asibitin koyarwa na karamar hukumar gwagwala da a birnin tarayya Abuja, inda ta fara da yi mana bayani game da mahimmancin wannan rana.
Za a mai da hankali ne wajen wayar da kan jama'a ta hanyar radio, television da su social media na zamani, kuma tattaunawa da yadda zamu bada gudunmuwa saboda bamu da yawa. Akwai karancin likitocin fata, mukan yi horarwa ga sauran ma'aikata na lafiya, sannan kuma mukan bar asibiti saboda yawanci duk masu matsala dai asibiti za su zo. Wani lokacin kuma ba kowa ne ma yake iya samun damar ya zo asibitin ba, saboda haka muna zuwa makarantu, muje kaman kasuwanni, muje IDP camps, muna zuwa haka unguwanni ma lunguna mai kaman outreaches mu bada magani mu duba mutane, saboda dai a san cewa akwai likitocin fata kuma akwai inda za a duba a samu saukin matsaloli na cututtukan fata din.
To likita, yaya za a kwatanta yawan masu fama da cututtukan fata a duniya?
To a cikin kusan mutane biliyan 8 da in kai da ake fada na duniya, akwai mutum kimanin biliyan 1 da miliyan 8 masu ciwon fata, sannan kusan mutum biliyan 3 ba su da samun kulawa ta ganin likitocin fata. Sannan akwai wasu sassan duniya wanda sai ya dauke su kusan ma shekara 2 kafin mutum ya ga ƙwararren likitan fata. Su cututtukan fata duk da ba su fiye zuwa da gaggawa ba, amma gaskiya cututtuka ne da suke da matsantawa, kuma duk wanda yake tare da ciwon fata gaskiya yawanci suna cikin damuwa mai tsanani sosai.
Kamar wasu irin cututtukan fata ne aka fi samu ko kuma gani musamman a nan Najeriya?
Abinda muke gani a Najeriya ba wai ya bambanta bane ba sosai da sauran abin da ake gani a wasu sassan na duniya, duk da akwai wato matsalolin da sun fi shafar bakar fata akan farar fata. A nan din kamar irin ciwon kurajen fuska wanda ake ce ma acne ko pimples a turanci, yawanci yana matsanta ma musamman matasa, kusan kashi 80 na matasa za su iya samun wannan matsala. Sannan akwai wasu cututtukan kamar eczema, wani lokacin akwai cuwuka da suke kamar na canjin kala ko dai jiki ya haske da yawa kamar vitiligo ko kuma jiki din ya yi duhu, shi ma akwai kashe-kashen matsalolin da suke kawo irin wannan din. Sannan kuma kin ga kamar lalurar zabiya din nan, yawanci matsala ce da ta fi shafar mu nan a nahiyar Africa, saboda kusan duk mutum daya a cikin mutum 5,000 yana iya samun wannan ciwo a haife shi da zabiya din. Sannan wanda kuma a kasashen Turai su kusan mutum ɗaya ne a cikin mutum 20,000 saboda haka kin ga yafi ga matsalan mu akan su to kuma wa'annan masu ciwon zabiya gaskiya suna da babbar damuwa musamman ta saboda suna da sauran samun skin cancer saboda jikin su baya son rana sosai akwai kuma yanayi na kaman kwayar halitta da suke iya sa nau'i daban-daban na ciwo kaman su cin ruwa ko makero ko maruru ko motar dare wanda muke ce ma herpes simplex virus sannan kuma akwai yanayi su ma da ake ce musu infestations a turance kaman misali scabies wanda wani kaman dan kwayar kwaro ne haka yake sa shi to su wannan irin wannan cututtuka kusan ma World Health Organization sun ware su akan cututtuka ne wanda ba a ba su kulawa so ana ce musu neglected tropical diseases saboda cututtuka ne da suke shafar mutane wanda suke da dan rauni haka da kuma cewa suna wanzuwa a cikin mutane kuma suna kawo babban matsala musamman kamar a ce matsalar ciwon koda sannan banda wayannan kuma kin san likitocin fata muna ganin cututtuka na farce da kuma gashi misali kamar a ce zubar gashi shi scabies din nan ana ce mishi karzuwa yawanci yana wanzuwa cikin mutane a inda akwai cuɗanya da yawa ko kuma cunkoso kamar irin a ce a gida akwai overcrowding akwai mutane da yawa da suke kwanciya a daki daya ko kuma kamar yanayin irin makarantu ko irin su prison da makamantan su haka
to likita ko menene dalilin da yasa muka fi samun waɗannan cututtukan na fata
wasu cututtukan nan dai da ya daman su gaskiya ana gadan su ne misali kamar shi zabiya din nan da nace miki ana gadan sa sannan akwai wasu kamar autoimmune diseases kamar shi wannan daukewar kala wato vitiligo shi ma ana gadan shi kuma su cutan gaskiya dauka ake wani yana iya bama wani kamar misali a ce irin su karzuwa ko kuma makero wasu kuma daga cikin cututtukan suna zuwa ne ta yanayin yadda ko ake kula da fatar ko kuma rashin kula da ita
wasu hanyoyi ma ya kamata a bi don kula da lafiyar fata
kula da fata dai zan dauke shi kusan kamar a ce kashi biyu kula da lafiyayyar fata da kuma kula da fata ne ciwo so kula da lafiyayyar fata kusan yana nufin abin da zaka yi na yau da kullum da zai sa fata ta zama na kusan kullun cikin koshin lafiya to anan dai zan ce a kiyaye shafe-shafen mai ko amfani da sabulai barkatai haka da yawanci shine abin da yake sawa wani lokacin daga nan matsalar take farawa musamman ga mata a kiyaye wayannan abubuwa masu sa haske gyaran fata ba hasken fata ne kadai abin da ake yi na gyaran fata ba sannan kuma a kiyaye yawan shiga rana mai tsanani lokacin da rana ta fi zafi saboda ita fata da rana kaman ba abokan juna bane ba to banda haka kuma matsalolin fata wani lokacin ba wai kawai iya fatan bane idan cikin lafiyar jiki yayi kyau to ita kanta fata za ta yi lafiya so mun kan ce a dinga yawan shan ruwa sosai a motsa jiki a ci abinci mai lafiya a sami isasshen bacci to duk waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata a lura da su sannan kuma idan akwai damuwa ta fata din ya kamata a nemi shawarar likitocin fata a je a gan su akan lokaci sannan akwai wasu cututtukan kuma na fata din da sukan zo da wasu cututtuka na sauran sassan jiki kamar misali irin masu diabetes suna iya zuwa da bushewar fata ko kuma yawan kuraje to anan ma wani lokacin sai an duba ita wannan matsalar ciwon suga din tare kuma da magani na shi ciwon fata din baki daya
To likita menene ma illar bleaching wanda ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'umma musamman ma a nan Najeriya
wato karin haske na fata shi ma yanzu wani abu ne da muke yawan ganin matsalolin sa sosai a asibiti kuma yanzu haka bleaching din nan ba yara kanana ba ba manya ba ba maza ba ba mata ba duka kowa kusan yana yi sannan kuma koda abu a fata aka shafa mutane sukan manta cewa abun nan yana iya karasawa yana shiga cikin sauran bangarori na jikin su akwai abin da ka shafa a fatar ka zai je ya kwanta a cikin koda ko kuma ya je ga kwakwalwa ma ya kawo kuma wasu matsaloli sannan kuma akwai matsalolin da ita fatar ka dai yake ma shafa kamar misali yamushewar fata da nuna alamun tsufa da wuri ko canjin kala na fatar mai zamana mutum in fari ne baki ya rudi haka fari da baki ko kuma haka wani lokacin saboda fatan ya zama na bata da kwari ta sidi saboda abin da ake shashafa mata wani lokacin zaka ga har akwai kwanciyar jijiyoyin jini a fuska sannan kuma akwai irin yanayi na warin jiki wani kaman karnin kifi haka muna ce mishi fish odor syndrome akwai inda da yawa kuma za su zo kaman da nan karwa wasu ba su ma san cewa wai abin da suke amfani da shi ne me ya sa musu ba akwai inda kuma zaka ga aka kwanciyar gashi a fuska kaman misali mata da bai kamata normally suna da gashi a fuskar su ba zaka ga suna da gashi a fuska duk da akwai wasu dalilai da suke sa irin wannan gashi na fuska din ba wai shi bleaching din kadai ba
daga karshe wace shawara ko kuma jan hankali zaki yi wa masu sauraron mu game da lafiyar fata
ina son a daina kyamar masu ciwon fata saboda yawanci suna cikin damuwa da matsalar da take tare da su sannan kuma ina son mata musamman su san cewa shafe-shafe ko amfani da sabulai ko allurori masu sa haske ba shi kadai ne kyau ko lafiyar fata ba sannan kuma abubuwan nan suna dauke da matsaloli da dama kamar yadda muka dan bayyana muka dan yi tsokaci akan su sannan kuma idan aka samu wani canji na yanayi kamar ko kaikayin fata ko kuraje a fata ko canjin launi na fata ko kuma masu shi albinism wato zabiya ya kamata su zo asibiti dan a dinga duba lafiyar fatar su
duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
to madalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sunusu Madatai da Magaran da Isu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce VOA Hausa ku faɗa shugabannin kungiyar ECOWAS cewa mu al'ummomin kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Niger muna goyon bayan shugabanninmu 100% akan matakin da suka ɗauka na raba gari da dungurugun da kungiyar ECOWAS tunda dai mun fahimci shugabannin suna adawa da gwamnati da muke na neman yancin mu a dan haka muke roƙo ga shugabannin ECOWAS da cewa dan Allah shafa mana lafiya kowa ya je jin matsalar da ke damun sa sakonmu na gaba kuma ya fito daga Umar Arabadai Abadam yace VOA Hausa muna kira ga ƴan kasuwanmu na jihar Defa da ke jamhuriyar Niger ya kamata su ji tsoron Allah su tausaya wa talaka musamman ma masu sayar kayayyakin masarufi irin su shinkafa da masara da sauransu domin wallahi tsadar su abin ya wuce karfin talaka dan haka muna addu'ar Ubangiji Allah ya kama saukin tsadar rayuwa sakonmu na gaba ya fito ne daga Isma'ila Aganas Malam Fotowar mazaunin Defa a jamhuriyar Niger yace a hukuncin kotun kola kasar mu Najeriya na yau inda ya haramta wa gwamnati rike kudaden kananan hukumomi a takaice baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu hakan yayi kyau kwarai da gaske ganin yadda tun daga dadewa ya kasance gwamnati su ne suka zama karfin kafa wajen hana kananan hukumomi yancin cin gashin kansu Allah ya sa karshen matsalar kenan
kuma da Allah yanzu kuma ga Muhammad ya shigo da labari amma wannan karon a takeice
to a yau alamis shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine za su gana a nan birnin Washington DC kwana guda bayan da NATO ta jaddada goyon bayan ta ga kasar a yankurinta na zama mamba a kawancin taron da NATO na yau wanda ake yi a yini na karshe zai hada da tattaunawa da shugabannin Australia, Japan, New Zealand da Korea ta Kudu da kuma tarayyar Turai inda za a duba batun tsaro da haɗin kai wata takardar matsayar da aka cimma ƙarshen zaman da aka yi a ranar Laraba ta nuna cewa ba gudu ba ja da baya kan batun shigar ƙasar ta Ukraine cikin kungiyar ta NATO a gefe guda kuma shugaban Ukraine din Volodymyr Zelensky ya nuna ƙwarin gwiwar cewa za a ba dakarunsa damar amfani da makaman da ƙasashen yammaci suke ba su wajen kai hari kan Russia wannan wata hukumomin ƙasar ta Ukraine suka jima suna neman a sahale musu domin dakile mamayar ta Russia yayin ziyarar da ya kai majalisar dokokin Amurka ranar Laraba don ganawa da shugabannin majalisar sashen Ukraine na muryar Amurka ya tambayi Zelensky ko yana ganin za a dage takunkuman da aka saka wa dakarunsa na amfani da makaman kasashen yammaci inda ya kada baki ya ce yana fatan hakan Shugaban Kenya William Ruto ya soke ministocinsa baki ɗaya tare da yin alƙawarin kafa sabuwar gwamnati bayan makonni da akwashi ana zanga-zanga a ƙasar kan ƙarin kuɗin haraji da abin da jama'a suka kira gazawa da gwamnatinsa ta yi.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakatar shirinmu na yau da gobe. Sa'annan can idan Allah ya kai mu da dare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wato ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da kuma injiniyar mu ta yanzu Saida Hamdun. Ni Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi. Ma'assalam.